يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 66 Lawshi Shopping Complex Daura da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Ban na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. مالا بسم الله.
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa watarwa kada mai koyi da dabi'a da kuma al'adu na waɗanda ba musulmi ba a cikin fassaran ayar Qur'ani ta suratul Fatiha da muke yi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana khalaful yahuda ku saba ma yahudu, khalaful mushrikina ku saba ma arna, khalaful majus. Mun dauki dogon lokaci muna fassarar wannan aya ta suratul Fatiha domin jama'a su gane manufar Allah tabaraka wa ta'ala. Idan muka tsallake wannan gaba ba mu yi bayani ba, to duk gabar da muka samu shigar da wannan bayani ba zai samu dacewa ba irin a ce mun yi shi a fassarar suratul Fatiha. Akwai bayani guda da ba mu yi ba wanda shine fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da tawatarwar manzon Allah dangane da koyi da waɗanda ba musulmi ba. Shin yaya sahabbai suka fahimci tawatarwar manzon Allah? Shin sahabbai sun ɗauki wannan tawatarwa da muhimmanci ko kuwa ba su ɗauka ba? To kada mu manta, Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin Qur'ani وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
wannan aya ta 36 kenan suratul ahzab qur'ani allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin bai taba zama halal ga mai imani namiji ko mace ba a bar kowanne ba bai taba zama halal ga mai imani namiji ko mace idan kafa allah wa rasuluhu amran idan allah da manzonsa suka hukunta wannan al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim fa kada sauran zabi baki da sauran zabi illa bin umarnin manzon Allah rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki dayan ta abin koyi ne ga musulmi duk abinda Allah ya hana wajibi ne musulmi yayi kokari ya nisanci wannan abin haka kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana don haka Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda yake saba ma Allah da manzonsa faqad sallala salalan mubina to hakika wannan ya bace bata mabayyin wannan aya tana haramta mana saba umurnin Allah da kuma saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganan nan annabi yana yin ta ne da sahabbai kai tsaye qur'anin nan ya sauka ga manzon Allah sahabbai suna zaune suna da rai suna sauraron manzon Allah aya tana zuwa sai ta fada kunnuwan sahabbai Allah yace haramun ne idan Allah yayi hukunci manzon Allah yayi hukunci wani mutum mai da'awar imani ko wata mace mai da'awar imani ta zabi wani al'amari sabanin zabin Allah da kuma na manzon Allah idan ka dauki wani al'amari ka bar umurnin Allah ko na manzon Allah to ka saba ma Allah da manzon Allah wanda ya saba ma Allah da manzon Allah faqad dalla dalalan mubina hakika wannan mutum ya bace bata mabayyana annabi sallallahu alaihi wasallam tsawatar wanda yayi masahabbai akan baki daya salon rayuwarsu sahabbai sun dauki wannan tsawatarwa da muhimmanci sai da aka wayi gari annabi da kansa yake cewa khairun nasi qarni thumma thani thumma thalith mafi ficin zamani shine zamanin da nayi mutanen da nayi zamani da su sun fito wata al'umma alheri inji manzon Allah mutanen da suka fi alheri sune waɗanda nayi zamani da su sai kuma mutanen da suka biyo bayan su sai waɗanda suka biyo bayan su kaga hawa uku manzon Allah yake kuma yaji qaumun la khayra fihi daga nan za a fara samun al'umman da babu alheri cikin su shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man kana minkum mustannan falyastanna biman kad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna duk wanda zai yi koyi da rayuwar wani to yayi koyi da rayuwar al'ummar da suka gabata in za ka yi koyi kai koyi da rayuwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai koyi da rayuwar tabi'ai waɗanda suka yi karatu gaban sahabban manzon Allah kai koyi da rayuwar waɗanda suka yi rayuwa da tabi'ai sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ai manzon Allah yace daga kansu za a fara samun al'umman da babu alheri cikin su saboda yanda sahabbai suka rike umurnin Allah da kyau da na manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya cikin Qur'ani yana ba su shaidan kirki yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas
kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس الله أكبر صحابي أكي مغانا دسو كذي الله تبارك وتعالى يبام صحابا مظام الله شيدا kune al'ummar da tafi alhairi daga cikin al'ummar da aka fitar nan duniyan baki daya tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta inji Allah madaukaki khayra ummatin ukhrijat lin nas kune mafi alherin al'umma da aka fitar duniyan nan saboda ni ta'muruna bil ma'rufi idan aka ce ga abu mai kyau sai ku rungume shi hannu bibbiyu wa tanhauna 'anil munkari idan aka ce ga abu mara kyau sai ku hana ku bari ku bar aikata shi abinda Allah ya hana kuna bari wanda Allah ya ce ayi kuna yi wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah walau amana ahlul kitabi da dai wanda aka ba su littafi za su yi imani la kana khairan lakum da shi ya fi musu minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun Allah ya ce ana samun masu dan imani da amma mafi yawan su fasikai ne babu al'umma da tafi al'ummar annabi Muhammad alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shaida cikin Qur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya buga misali da al'umma kashi uku din nan musulmai yahudu kirista duba sahih al-bukhari hadisi na 2271 hadisin abu musa al-ash'ari Allah shi kara maka yarda mun sha cin wannan misalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masalul muslimina wal yahudi wan nasara misalin al'umma uku dinnan musulmai yahudu kirista ga misalin su kamar sali rajulin kamar misalin mutum ne ista ajara qauman ya'maluna lahu amalan illa dayni ya kira wasu mutane laborori wani mutum ne ya kira wasu laborori ya yi tsada da su ya ce ku min aiki daga safe zuwa dare in kun yi min aiki daga safe zuwa dare zan biya ku sai kun gama aiki sannan in biya ku sharadi na ijara manzon Allah ya ce fa'amilu ila nisfi nahari sai waɗannan laborori suka yi ta aiki har zuwa sha biyu rabin yini da rabin yini yayi fa qalu sai suka ce la hajata lana ila ajrika alladhi sharafta lana hai wannan aiki da yawa yake gaskiya aikin nan yana da yawa ba ma bukatan ladan aikin da ba ma bukatan ma ladan da suka kai sharadi zaka ba mu wa ma amilna laka duk aikin da muka yi mun bar maka mu ba za mu iya kai wannan aiki har zuwa yamma ba fa qala lahum mutumin yace la taqalu kar ku yi haka akmilu baqiyata amalikum ku daure ku kammala ragowar aikin ku gashi kun yi zuwa sha biyu wa khudu ajrakum kamilan in kun yi zan ba ku ladan ku cikakke yadda nayi alkawari fa abu sai suka ce mu ba za mu ƙara safa wa taraku suka bar aikin suka je inji manzon Allah to sun yi dai rabin aikin wasta'ajara ujara ba'dahum shikenan sai kuma ya nemi wasu laborori bayan wadancan sun tafi qala sai yace musu i'malu baqiyata yawmikum kun gani nayi hayan wasu laborori su yi min aiki zuwa dare sun yi zuwa sha biyu sun ki su karasa amma ku karasa wannan aikin in kun karasa abin da ya saura wala kum alladhi sharatu lahu min al-ajri zan ba ku abin da nayi ma wadancan alkawari baki dai ladan kamar kun yi aikin nan tsawon wuni ne sai a wannan gara ba ka bari mu kama fa'amilu suka yi ta aiki hatta idza kana hina salati al-asr daidai lokacin sallar al-asr kazo suka ce kai wannan aiki da yawa yake laka ma amilna duk wahal da muka yi mun yafi walakal ajru alladhi ja'alta lana fihi wannan ladan da kai mana sharaji zaka ba mu mun yafi ba mu so fa qala yace akmilu baqiyata amalikum ku yi hakuri ku cika ragowar aikin ku fa abun suka ce san ba za su yi ba manzo Allah yace falamma baqiya minan nahari shay'un yasirun abinda ya rage ga wannan yini dan kadan ne yace musu su cika ya biya su ladan aiki ina tsakanin la'asar da faduwa rana to ba za su yi ba sabo fasta ajara kauman shikenan sai ya tafi neman wasu mutanen kuma yayi lada da su yace musu kun gani na yi hayan wasu mutane su yi min aiki daga safe har faduwar rana in sun yi zan ba su lada kaza sun yi zuwa rabin yini sun gaza sun tafi na ina yi da su su karasa sun ce ba za su yi ba sun ma yaƙi na kira wasu laifurorin na ce su karasa suka yi aiki daga rabin yini zuwa la'asar su ma suka ce ba su iya karasawa sun yafe to su waɗannan manzon Allah ya ce fasta jara kauman an yi amalu lahu baqiyata yawmihin su karasa sauran aikin daga la'asar zuwa faduwar rana idan kun yi zan ba ku ladan da nan sharadi ga laifurorin fari zan ba ku lada kamar kun wuni ne kuna aiki to waɗannan mutane na uku fa'amilu baqiyata yawmihim da suka kama aiki daga la'asar sai da rana ta fadi hatta gabatish shams manzon Allah ya ce sai da rana ta buya wastakmalu ajral fariqain sai suka kammala suka cika ladan waɗancan mutane kashi biyu din kilahima fadhalika masaluhum wa masalu ma qabilu min hadha nur manzon Allah ya ce to wannan shine misalin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda suka karba na hasken nan da kuma misalin yahudu da kirista tamfar Allah tabaraka wa ta'ala ya kira yahudu ne da farko yace ku yi min aiki tsawon yini zan biya ku sun yi rabin aikin sai suka bari annabawa dubu Allah ke turowa ga banu Isra'ila ku gyara aikin ku suka ki da aka kai 12 sai suka ce ba mu yin aikin suka tafi to sai Allah ya turo banu Isra'ila kirista da aka turo kiristoci aka ce to ku kuma ku karasa aikin daga 12 zuwa faduwar rana su ma sun kai la'asar sai suka gaza sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku dan yi aiki dan kadan za a ba ku ladan yahudu da na kirista sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke jin irin wannan misali da manzon Allah ya faɗa gaya min yadda za a yi manzon Allah ya hana wani abu sannan su saba wa umurnin manzon Allah ko manzon Allah ya yi umurni sannan su kifin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji da kunnuwansu manzon Allah yana cewa abu gabun nasi talasatun mutum uku ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ki a ranar tashin kiyama mutum uku na farko mulhidun fil harami mutumin da ya tafi maka ya saba ma Allah na biyu wa mubtadin fil islami sunnatul jahiliya mutumin da ya kokari ya shigo da al'adan arna cikin musulunci na uku wa mutlibu dami imri'in bighairi haqqin li yuhrika damahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na uku da Allah ya fi kinsa shine mutumin da yake neman jinin wani mutum ba da haƙƙi ba kawai dan ya zubar da jininsa yana neman jinin wani mutum babu haƙƙi kawai dan ya zubar da jininsa wannan mutum shine mutum na uku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi tsanansa daga cikin al'umma karatu mu na je bu mu kawo shi ba sun ji wannan magana daga bakin manzon Allah ta yaya za a yi su shigo da al'adun ahalin kitabi cikin musulunci gashi kuma sun ji Allahu alaihi wasallam yana cewa la tattabi anna sanana man kana qablakum lalle nan gaba za a samu waɗanda za su bi tafarkin al-yahudu da nasara za a samu cikin musulmai waɗanda suka koma suna koyi da al'adun kirista da na yahudu ta yaya za a yi sahabbai su saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin Bukhari hadisi na 3834 Qais bin Abi Hazim ya ce shi Qais bin Abi Hazim din nan mutumin Kufa ne Kufa tana cikin Iraq a yanzu ya musulunta tun lokacin manzon Allah yana da rai ya taso daga Kufa saboda ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya'a sai ya samu manzon Allah ya rasu ya iso Madina ya samu manzon Allah ya rasu har an nada sayyiduna Abubakar ya zama halifa sai ya masa mubaya'a ya musulunta manzon Allah yana da rai ya taho ya yi mubaya'a ga manzon Allah ya tarasu ya rasu sai ya zauna garin Madina yana lura da dabi'un sayyiduna Abubakar halifar manzon Allah kala yace wata rana ana zaune sai labari ya iso masa sayyiduna Abubakar ai ga wata mata ana kiranta Zainab bintul Muhajir ta yi alkawari ba za ta yi magana ba ta yi haramin za ta tafi aikin haji kuma har ta je hajin nan ta dawo ba za ta yi magana da kowa ba sayyidina Abi Bakar ya ji wannan magana hankalinsa sai ya tashi. Yin haka koyi ne da al'adun Larabawa da kuma addininsu. Kafin bayyanar manzon Allah suna haka, mutum sai ya yi alkawari ba zai yi magana ba yau. In ya tashi tun safe sai ya yi gum, ta rana da fadi. Wai akwai azumin da za ka ɗauka ba wai na ci ko sha ba ne, shi wannan azumin na kar a yi magana. Kafin bayyanar manzon Allah Larabawa suna haka. To yanzu sayyidina Abi Bakar sai ya samu labari yana halifar annabi Muhammad. Ya tashi shi da sahabbai sai suka tafi gidan wannan matan a garin Madina. Zainab bintul Muhajir tana kabilar Ahmas. Kaduwa Fathul Bari mujallaji na 7 shafi na 150. Sayyidina Abi Bakar ya shigo gidanta, fara'a hala ta takallam, sai ya gabata magana. Faƙala ya ce, ma bi hala ta takallam, me yasa wannan mata ba za ta yadda ta yi magana ba? Faƙalu suka ce, hajjat musammama, ta yi ƙudurin za ta tafi haji ne, amma fa tana da azumin ba za ta yi magana ba, hajjin kurma, hajjat musammama. Faƙala laha, sayyidina Abi Bakar ya ce mata, ta kallimi, fa inna hadha la yahillu. Ki magana, musulunci ya tawo yanzu ya haramta mana koyi da addinin Larabawa, ya haramta mana koyi da al'adar Larabawa, al'adun jahiliya. Ke haza amalul jahiliya, kuma wannan abin da kike yi nan aiki ne na jahiliya. La hawla wala quwwata illa billah. Halifa ya ji labari wata mace ta shigo wa musulunci da wata al'ada, wata ɗabi'a ta jahiliya, ya tashi musamman ya tafi gidanta don ya tsawatar mata, ya gaya mata wannan abin da za ta yi, fa ya saba ma sunnar annabi Muhammad. Tana koyi ne da addini na Larabawan da waɗanda suka yi zamanin jahiliya kafin bayyanar manzon Allah. Da jin cewa sayyidina Abu Bakar ya ce mata, ki magana, wannan bai halatta gare ki ba, haramun ne wannan, yana cikin aikin jahiliya. Fa ta kallama, sai ta buɗe baki ta yi magana. Jin cewa Allah ya haramta ta ke, sai ta yi magana saboda ƙarfin musuluncinta. Faƙala zai ta ce, man anta, kai kuma kai ne wa? Faƙala zai ce, imru'un minal muhajirina, wani mutum ne daga cikin muhajirai waɗanda suka yi ƙaura daga Makka suka dawo Madina. Faƙala zai ta ce, ayyul muhajirina, muhajirai ai iri-iri ne, wane daga ciki? Faƙala zai ce, min Quraishin, daga ƙabilan Qurayshawa. Kala sai ta ce, min ayi Quraishin, daga wani kabilar kuma wani sashi na Qurayshawa. Sai ce, kai in naki la sa'udun, kin fiye tambaya, na ruwanki da waye ne ni? To ana Abu Bakar, ni ne Abu Bakar. Kun ga bai ce ana khalifatu rasulillah ba, bai ce ni ne khalifar manzon Allah ba. Shugaban kasa ya taho zai magana da kai, kai ne wa? Ce ni ne. Sayyidina Abi Bakar ya ce, ana Abu Bakar, ni ne Abu Bakar. Malamai ke cewa ba bai kamata kana malami ya ce, wane ne sallama, salamu alaikum, wane ne? Ni ne Sheikh. Wane ne? Ni ne malam wane. Wane ne? Ni ne honorable chairman. Abin sai ba ta sha'awa. Yanda sayyidina Abi Bakar bai ɗaukaka kansa ba, ya kaskanta kanshi. Shugaban ƙasa yana shiga gidan talakawa ya ji halin da suke ci. In sun samu kansu cikin larura, ya bi su har gida, ya je ya gyara musu matsalar da suke ciki. Irin wannan shugaba sai zamanin manzon Allah, sai zamanin sahabban annabi Muhammad, wanda zai bi talaka har gida, ya ji wannan talakan ya yi wani abin da ya saba sunnar manzon Allah, ya bi shi har gida, ya ja kunnensa, wannan abin da kake fa ya saba ma sunnar manzon Allah. Duk sai zamanin manzon Allah, khairu quruni qarni, mafificin zamani shine wanda na yi, in ji annabi Muhammad. Babu yanda za a yi aikinmu ya kai irin na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ya biyo ta har gida, ya mata nasiha abin ya shiga ranta, ta tambaye shi kai ne wa, yace ni ne Abu Bakar. Sai ta ce masa kai ma baqa'una ala amri salihi ma baqa'una ala hadha al-amri salihi alladhi ja'ana Allahu bihi ba'da jahiliya. Irin wannan shugabanci mai dadi, irin wannan rayuwa mai dadi, shekaru nawa za mu dauka a kansa ne? Yaya dadewar da za mu yi akan wannan shugabanci? Sai ya ce mata baqa'ukum alayhi mastaqamat lakum a'immatu. Za ku tabbata kuna jin dadin rayuwar duniyar nan, matukar shugabanninku sun daidaitu. Shugaba ya gyara gidansa, talaka yana cikin wahala. Hanyar gidan shugaba an sanya kwalta na talakawa, sai ramuka. Shugaba yana da famfo, talakawa ko rijiya ba. Kana da janareta, talaka ko fitilan kwai, bai da shi. Yau shi al'amari zai yi kyau. Baqa'ukum alayhi mastaqamat lakum a'immatu. Za ku tabbata a kan rayuwa mai da'i in fa shugabanninku sun daidaitu. Na kawo muku wannan kisa. Kalu sai ta ce wa mala'ima, zuraye shugabannin wai. Matan tana da tambaya sosai, tana son ta san kwakwaf. In an gaya mata magana ne, ta san har asalinsa. Al'amarinmu zai yi kyau in shugabanni sun daidaita. Suwaye shugabannin da kake nufi ni kam? Kala sai ya ce amma kana li kaumiki ru'usun, a cikin kabilarki babu manya kawuna? Ru'usun shugabanni wa ashrafun manya, ya'muruhum fa yuti'unahum, wadanda suke cewa ayi ayi, su ce a bari a bari. Kaga sai mata ta'arifi, babu fushi, talaka ce tambaya dole ka bada amsa. Wa amma sa'ila fala tanhar, mai tambaya ba a masa sawa. Kaga ce tambayar nan ta irgilici. Suwaye shugabanni? Yace kabilarki babu manya, babu masu daraja waɗanda suke ba da umarni, a bi umarninsu su ba da hani, a bi umarninsu nan ma a bar abin da suka hana. Kalat bala ta ce akwai. Kalat sai ya ce fahim ula'ika alan nasi, sun muke nufi su ne ɗin sun daidaita duniya ta daidaita. Idan suka lalace duniya ta lalace. Me yasa Sayyidina Abubakar ya bi ta har gida ya mata gyara? Saboda in ya ki, to tabbata laifinta yana hawa kansa a matsayinsa na shugaba. Tunda labari ya iso masa cewa ga wata mace za ta shigo wa musulunci da wata al'ada da wata ɗabi'a wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya fi kinsa shine wanda ya shigo wa musulunci da al'ada na kafirci. Lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda.
Lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bani maryam dhalika bima asaw wa kanu yaftadun.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila, Allah ya tine ma wadanda suka kafirce daga cikin banu isra'ila, Allah ya tine musu. A Qur'ani lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila, an tine ma wadanda suka kafirce daga banu isra'ila ala lisani dauda, a bisa harshen annabi dauda wa isa ibn maryam da kuma annabi isa dan maryam. Annabawan nan duka sun tine musu. Me yasa aka tine musu? Zalika bima asaw, saboda saba ma Allah da suke yi. Wa kanu ya'tuduna, sun kasance suna wuce iyaka. Kanu la yatanahawna an munkarin,
kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kanu la yatanahawna an munkarin, idan Allah ya ce a bar wani abu mara kyau, banu isra'ila ba su gani, fa'alu sai su aikata shi ma. Labisa ma kanu yaf'aluna, irta abinda suka kasance suna aikatawa. Don Allah ku duba waɗannan ayoyin Qur'ani, ku dube su da idanun basira. Allah ya la'ance su, ya kuma gaya mana dalilin da yasa ya la'ance su. Ya la'ance su akan harshen annabi Dawuda da harshen annabi Isa. Dalili zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, suna saba ma Allah, suna wuce iyaka, sai aka tine musu. Kanu la yatanahawna an munkarin, idan aka ce wannan babu kyau ba sa bai, fa'alu sai su aikata. Labisa ma kanu yaf'aluna, don haka Allah ya tine musu. Kuna tsammani idan mun bi tafarkin su Allah bai tine mana? Akwai bambanci tsakaninmu da su. A ce Allah ya hana, sai mu aikata. Ga iyaka, sai mu ketara.
wannan abun ba shi da kyau sai mu aikata. Ta yaya za a yi la'antar da take kan waɗancan banu Isra'ila ba ta hau kan waɗanda suke aikatawa ba a wannan zamani? Shi yasa Allah ya ce za ka gani hatta cikin musulmai tara kasiran minhum yatawalluna allazina kafaru
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
ترى كثيرا منهم الله يجزاك ذا ديروا دقا شكم مسلمين يتولونهم سنة جبنتا ودا شاند أكا سيسين النوني إن جاء الله شكم قرآني باب مجانا فسر ما النبي محمد آية شيء ولو ولو تكي مجانا in ka ki hadisi to ga aya Allah ya la'ance su sai ya ce mana zaka gani cikin musulmai tara katiran dayawa Allah ka saba ma cikin wannan yawa tara katiran minhu zaka gani dayawa cikin musulmai ya tawallauna suna jibintan waɗancan kafiran kuma an gaya muku cewa tsinanu ne ka kusanci tsinan dai ba ka tsoron tsinuwar Allah ta hau kanka Allah ya ce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum kaitir da abin da hannayensu suka gabatar maka wannan su an sakhita Allahu alaihim dan kuwa su ma Allah zai fushi da su wa fil azabihum khaliduna kuma cikin azaba su za su dawama wanda ya cikince su Allah yana fushi da shi kuma zai dawama cikin azaba ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
تاي وني يا جماعه ني مسلمين اما ان جبنتن سابوده يا زما لغورا لو اكي كريايك ولو كانوا يؤمنون بالله اذا سن كسنتي سنا ايماني ده الله ايمان غاسكيا والنبي سنا ايماني ده النبي محمد ده ايمانهم ده الله غاسكيا ني ايمانهم ده النبي غاسكيا ني وما انزل اليك ده سن يرد ده wannan قرانين ده aka saukar maka mattakhazuhum awliya ta basu rike su a matsayin masoya ba ƙarya su da dai sun yi imani da Allah da manzon Allah da littafin Qur'ani da basu rike waɗancan ahlul kitabi din a matsayin masoya ba walakinna kaseeran minhum fasiqun abinda yasa suka rike su saboda mafi yawan su ma fasikai ne fasiki shike bin tafarkin fasiki zaka ga mutun ya tafi jana'iza ta kafiri arne ya mutu ya tafi jana'izar sa la hawla wala quwwata illa billah فدوب السلسلة الصحيحة حديثي نقوم شاكم سعد بن أبي وقاص يجي أنا دون وترانا جاء أعرابي سيقاون بالعرب كوي يابتو تقا كوي يوسوي تاسو تقا نسي ذوكم النبي محمد لاباري قسكيان وانا لاباري باب قراء كنسا كما ينا كافر نسا فقال ينا ذوى سيحشي مع النبي inna abi kana yasilur rahim ya muhammad baba na mutumin kirki mutum ne mai sada zumunci wakana baba na yana sada zumunci baba na yana kaza duk halayen kirki baba na yana yi amma fa ya mutu kafin zuwan zamanin ka bai musulunta ba fa aina huwa ina baba na yake manzon Allah bai ko ja lokaci ba yace huwa fin nar kana wuta mutum ya zo gaban ka kana malami baba na mutumin kirki ne yana kyauta yana kaza ina yake sai kafin ya rufe baki yana wuta tunda bai musulunta ba aikin banza ne sai manzon Allah zai baka amsa ko ranka ba zai yi daki ba in dai gaskiya ce zai faɗa ko ka so ko ka ki domin sakon Allah ne allazina yuballighuna risalatillahi wadanda suke isar da sakonnin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce banza mana ya ce wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah duk mai isar da sakon Allah Allah kadai yake tsoron sa bai tsoron kowa sai Allah wadanda ga mai amsa ko ka mutu ko ka rayu ko ka nitse ko ka so shi ko ka kishi ko ka yarda ko ka yi fushi oho shi dai zai gaya masa gaskiyar magana manzon Allah ya ce finnar ya za wuta Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce fa ka'anna al-a'rabi wajada min zalika kai wannan balaraban kawai abin ya bata masa abin ya dame shi yaya annabi zai gaya masa baban shi ya tafi ta gashi babansa mutumin kirki ne ka san da yawa mutanen mai zai abokina ne har nan da ya mutu mutumin kirki ne wallahi mun yi zaman lafiya a office mutum ne mai kyauta mutum ne mai ko ba haka ba tunda ya mutu arne yana ina ba da amsa finnar kai balaraba ma kafin ya tashi wa kala da husayn annabi ya ce mar kai tsaya haisu ma mararka da kabari kafirin fa bashiru bin nari duk inda ka zo wuce kabari in dai na arne ne to ka ce mar albishirinka da wuta ka ga ba magana wannan da wuta shi ko in ma ka zo kana tafiya sai ka ga ga kabari na arne ka ce ka albishirinka za ka shiga wuta sai da shi ya tafi kawai sai kima musulunta ranar roman zaman Allah da shi ana nan wa'azi فأظلم الأعرابي بعد فقال سعد يجي سيجي لقد كلفني رسول الله تعبا كاي من ظن الله يدور من ونكاتهم أي كن ينادى وهلا ما مررت بكبر كافر تلو كتن ديقى من ونما قناته بانا وجه كبرين أرني إلا بشرته بالنار عندما نظر وجه كبرين أرني سينامة البشر ديش قوتا kun ga imanin sa yayi kanki uban da uban sa aka fara ya baba na mutumin kire yana yace wuta kuma in ka zo wuce kabarin arne kace albishirinka da wuta kuna ganin wannan magana ta tsaya kansa tana kan dukkan musulmi daga zamanin manzon Allah har karshen duniya in dai ka zo wuce kabarin kafiri sai ka ce albishirinka da wuta shine albani Allah ya ji kansa dai kawo hadisin nan a cikin as-sahiha hadisi na 18 sai yace tazkiruhu bi khuturati jurmi hadha al-kafir in ka fadu wannan magana wannan zai tunatar da kai girman zunubin mutumin nan da ya mutu indai ka zo wuce kabari kaga wannan kabari ba na musulmi bane kace albishirinka da wuta fadin kalman nan zai sa kai tuna kai ma kai hattara kada kai irin abin da wannan mutumi yayi wato kamar wa'azi ne makanka haisu irtakaba zamban aziman domin wannan mutumin ya aikata wani laifi mai girma ta hunu zunubin duniya kulluha idza tama da za a hada zunubin duniya karkab a dauko zunubin sa shi kadai kafirin nan zunubin sa yafi sauran me dalili wa huwa al-kufru billahi azza wa jalla ya mutu yana kafiri mutuwa da kafirci yafi duk sabon Allah da zakai wal ishraku bihi alladhi أبان الله تعالى من شدة مكته إياه هي نسبقناه من المغفرة كتنا دون ليس الله يا الكوري زي غافر تامة أن أدم فند كافر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بيغفر تاوى إن كمت ليه لها شركة كمت كافر الله بيغفر ما wa yaghfiru ma duna zalika amma fa abin da ya gaza haka Allah yana iya gafarta maka komai girman sa komai girman zunubi Allah zai yahe maka banda mutuwa da kafirci wa man yushrik billahi wanda ya hada Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida ko wannan mutum hakika ya bace bata ne nisa shine Albani yace to wannan fa kun gani laifin sa kenan da yayi ya mutu ya fito wani laifi saboda haka yasa aka ce in ka zo wuce kabarin sa ka masa albishi da wuta sai yace to abin mamaki inji Albani Allah ya ji kansa yace wa innal juhuda hadhihi alfa'ida mimma adda bi ba'd almuslimina ila alwuqu' fi khilaf ma arada ash-shari' da yawa an samu jahilai musulmai musulmai jahilai da yawa sun dauka ma wannan laifi a cikin jahilci abinda Allah ya hana shi suke aikatawa yace zaka ga mutum ya tafi kasan turai saboda babban ma'aikacin gwamnati ne da ya tafi kasan Turai, misali a ce ya je Amurka, to su arnan Amurka suna da wata ɗabi'a, ba ma na Amurka ba, duk arnan duniya in ka tafi kasansu za su ɗauke ka su kai ka kabarin wasu shugabanninsu na da, wai ka miƙa gaisuwanka ga waɗannan shugabanni nasu da suka mutu da, saboda tsoronsu. Idan ya tafi wannan kasan sai ya ziyarci kaburburan waɗannan shugabanni na da da suka mutu akan kafirci, ya ɗauki fure ya je ya dora, ya ce wannan mutumi jahilci ya isan masa, ya manta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi ke gaya ma wannan Balarabe, haythu ma mararta bi kabri kafirin fa bashirhu bin nar, inde ka zo wuce kabarin arni to kace albishirinka da wuta. To ina ga kuma mutumin da a kasar da yake nema za a yi mutuwa sai ya rakiyar gawan kafiri, saboda wai abokinsa ne. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayka mattakhazuhum awliya, wallahi da akwai imanin gaskiya inji Allah, da akwai kaunar Annabi na gaskiya, da akwai yarda da Qur'ani na gaskiya a cikin zuciyarsa, bai taɓa rikon kafiri a matsayin masoyinsa. Yaya ba mu ganka ba jiya wajen jana'izan John, sai ce to ai saboda addini na ya hana. Shi kenan addininka ya hana zuwa jana'iza? Wallahi ya hana. Sai kaka, sai ya haɗe ka, ba za su iya ba. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayka mattakhazuhum awliya, Allah ya ce walakin kaseeran minhum fasiqun, abinda yasa suke yi saboda su ma tafiye su dai ce mafi yawan su masu saba ma Allah, sai ya rena laifin ya ce to ko a zuciya yana ce na masa addu'a, wanda a kasan nan mun gani hatta cikin manyan mu lokacin da azikiwa ya mutu da aka je jana'izar sa, an samu cikin sarakunan wanda ya ɗauki fure ya je ɗora cikin kabarin sa, kuma wai cikin magada Shehu Usmanu, masu gajiyar da tarbiya da kuma tafarki irin na Shehu Usmanu ba su gaje shi ba. Shehu Usmanu ba kan buga misali da wani malami a ƙasar nan irin sa, ayo babu shi, wanda yayi jihadi da harshe, yayi jihadi da jikinsa, kuma yayi jihadi da alƙalami, babu irin Shehu Usman. A ce kuna jikokinsa, ku ne ke ƙoƙarin raya kafirci, kun saba mu ayar Qur'ani, kun saba mu hadisin Annabi Muhammad. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayka mattakhazuhum awliya walakinna kaseeran minhum fasiqun, ayar Qur'ani. Ce ka duba suratul ma'ida da tijo, da dai imaninka na gaskiya ne da Allah da kuma Annabi da Qur'ani, wallahi da baka rike kafiri a matsayin masoyi. Na'am, kana iya rike shi ku yi aiki wuri guda, addininsa daban, naka daban. Allah ya ce lakum dinukum waliya dini wa ila laifi. To wai wanda ya yi abin ya tuba, Allah shi ya fi mana. Wannan jahilci shi ke sa mu aikata wannan, wallahi a ce an yi mutuwa mun raka gawa na kafir, har ma mun je gindin kabarin an yi zugun, in sun rufe ido kai ma ka cire hula ka rufe ido ka sunkuya. Lakin na kaseeran minhum fasiqun, to babu mamaki a zuciya yana Allah shi ne mishi, ba dai zai iya faɗa ba. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ka san da shi suke rajawa, fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman, yanzu ka yarda ka zauna da mafi raunin imani a zuci zaka bar abin, a tada kai a lahira kana cikin shugabannin duniya, a lahira kuma kana cikin masu raunin imani, wanda duk imanin sa yayi rauni ina zai tafi a lahira? Wuta. Babu mamaki daga baya samu ceton Annabi Muhammad. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. أيمانهم أو عشيرتهم
أولئك
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
Wato dadin abin ba aya dai bane ma a Qur'ani suna nan da yawa. In ka ce wancan zamu bashi tawili to ga wani la tajidu qauman. Wannan larabci yana da sauki. Ba za ka taba samun wata jama'a ba yu'minuna billahi wadanda suke imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe. In dai imanin su da Allah gaskiya ne. In dai sun yarda akwai ranar da za su mutu su gamu da Allah. Ranan da babu aboki tare da kai, babu mata, babu uba, babu uwa, babu mata daga kai sai Allah. In dai mutanen suna imani da Allah da ranar ƙarshe, to ba za ka samu yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, suna kaunar wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba. Ba zai saba yuwa ba. Ba a hada kaunar kafiri da kuma kaunar Allah cikin zuciya, ba za su gamu ba. Walau kanu aba'ahum, Allah yake kai ko da iyayensu ne waɗannan kafiran, aw abna'ahum ko ƴaƴansu, aw ikhwanahum ko ƴan uwansu, aw ashiratahum ko da danginsu, ko da mahaifinka ne ɗanka, ɗan uwanka, danginka, in dai ba shi ba musulunci ba ka ba shi, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika, to waɗanda suka ɗauki wannan siffa ta ƙarfin imani, kataba fi qulubihimul iman, wadanna Allah ya rubuta imani cikin zukatansu, wa ayyadahum bi ruhihim, Allah yana karfafa musu da ruhi daga wajensa, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah ya alƙawari zai sa su gidajen aljanna khalidina fiha, suna masu dawama ciki. Allah ka bamu wannan siffa ta imani. Radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, wa rabu anhu, su ma sun yarda da duk abin da zai ba su. Ulaika hizbullah, Allah ya ce waɗannan su ne kungiyar Allah. Ala inna hizballahi humul muflihuna, ya ce ku sani kungiyar Allah su kaɗai suke tsira a kiyama. Allah ka samu ciki. Ka ɗauka ga Kirsimeti, buki ba ma na Kirsimeti ba, buki irin na arna. Yau Bature ya taho ya karantar da mu wai mun zama ɗaya, kuma ƙarya ne, don Allah ya ce ba ɗaya ba ne. Mu dai zauna daban-daban a ƙasa ɗaya, amma batun mun zama ɗaya babu shi. Da Kirsimeti ya zo, sai ka ga ana ta mu'amala, ba su kyauta su ba ka kyauta, ka yanka musu rago, in sun ma yanka ma suka kawo ci suke, ba su ma bincike wa ya yanka. Ka zo al-musannaf, hadisi na 1958 da littafin Imam al-Baihaqi as-Sunan al-Kubra, Sayyiduna Umar, Allah shi kara masa yarda, bayan Sayyiduna Abubakar sewa, sai Sayyiduna Umar yace ijtanibu a'da Allah fi idihim, yana halifa ya bada doka yace ku nisanci makiya Allah ranan bukukuwan su, ku nisance su. Inji Sayyiduna Umar, in za mu yi koyi to ga waɗanda ya fi dacewa fa mu yi koyi da su. Ijtanibu a'da Allah fi idihim, ka duba mudawwana ta Imamu Malik wanda ana samun ta konan garin su ila malikun, sai aka tambayi Imamu Malik, gafarta malam, mutum ne zai yi tafiya kuma gashi ranar Kirsimeti ne, sai gashi kuma dole sai ya hau jirgin ruwa, wannan jirgin ruwan da ya samu kadai na Kirista ne, an yi rukubi fi sufunin lati tarkabu fi hannu nasara ila a ayyadihim, gashi Kirista za su tafi buki na Kirsimeti suna da jirgin ruwansu. To yanzu mutum ya yarda su bashi lift, fakariha, sai Imamu Malik ya ce wannan abu ba shi da kyau, kada ya yarda ya hau wannan jirgin ruwan, makafata nuzulu saqata, saboda tsoron fushin Allah zai sauko kansa. Kada ku manta ayar baya da Allah madaukaki ya ce tara kaseeran minhum yatawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhifa Allahu alaihim, wanda ya jibince su fushin Allah zai sauko masa. Imamu Malik shugaba na mazhaba guda wadda ake ce mata malikiya, wanda ya hau jirgin ruwa guda da su saboda za su tafi bikin Kirsimeti. Ya ce kada ya hau mutumin nan, ina ji masa tsoron fushin Allah zai sauko, don yajibince su za su tafi saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Labisa ma qaddamat aydihim abinna anfusuhum an sakhita Allahu alaihim. Allah ya ce yana fushi da duk wanda ya jibinci ahlul kitab. To ina ga mutumin da an shirya wani faci na musamman, saboda za a taya shugaban kasa murna domin ba musulmi bane, za a taya gwamna murna domin ba musulmi bane, sai aka shirya faci. Ka isa baka je ba, wale kai kashinka ya bushe. Tsakanin biyu, ko dai ka ji tsoron Allah ko ka ji tsoron shugaban kasa da gwamna, kaka tara kaka. An sakhita Allahu alaihim, gashi kuma Allah zai fushi da kai. Inda Imam Malik yana cikin mudawwana, sai ka nemi littafin mudawwana. Ibnul Qasim babban almajirin Imam Malik yace kariha hadiyatan nasara fi idihim mukafa'atan lahum, kirista ranan Kirsimeti in ya baka kyauta karka karba, yace domin in ka karba wara'ahu min ta'zimi idihim, kai ma ka girmama wannan rana. Wannan maganar kuma ba ma Ibnul Qasim ba, duk malaman sunna sun faɗe ta, ijma'i akai akan wannan maganar, sun baka kyauta ka karba, yanda yace ji dadi ka ji dadi. Me yasa yace ji dadi? Saboda yana murnan buki. Kai ma ka ci ka ji dadi, saboda me? Kai shi murnan buki. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna.
Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama.
Kika bada karanta mana sifofin
su. Alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
Walladhina halilu.
Walladhina yaquluna rabbana sarif anna azaba jahannam.
Inna azaba
إنها ساءت مستقرا ومقاما.
والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
والذين
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
فأفله
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
ودونا السفوفي نينا متعنيك siffofi na mutanen kirki, ibadur rahmani, bayin Allah mai rahama. Allah ka samu iya kiyaye siffofin nan. Alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan, wadanda suke tafiya duniyan nan salim kalim, lafiya, ba tsokana ba fada. Baka tsokane mu ba, ba mu tsokanar ka. Baka taba addinin mu ba, ba mu taba naka. Lakum dinukum wa liya din. Shikenan, kai rikenaka in rikenawa, amma ai akwai kwara. Kai ka kina ka wani masu in kinawa, tunda shi ya zama kafiri, kowa ma zai zama kafiri. Allah ya ce wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, in sun rike addininsu jahili sai ya tsokane su cewa suke a zauna lafiya, addini na fa nake bi, ina laifi ka bi naka in binawa. Tafiyarsu tafiya ce mai cike da natsuwa, in jahili ya tsokane su sai ma suke a zauna lafiya. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, kwana suke suna sallah, ba su kwanciya su yi ta shirga bacci. Siffin mutanen kwarai, ibadur rahmani, bayin Allah mai rahama, kwana suke suna sujjada, suna tsayuwa, suna kokarin kusantan Allah tabaraka wa ta'ala, dan mutum bai san ranar mutuwarsa ba. Walladhina yaquluna rabbana, addu'a suke ta yi, suna cewa ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannama, ka kawar mana da azabar jahannama. Addu'a suke nan da'iman, Allah ka raba mu da azabar jahannama. Inna azabaha kana garama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama, wanda ya shiga cikin jahannama wannan mutum ya samu mumunan matabbata, mumunar matabbata. A duniya ka samu gida, ka samu mota, ka samu mata kyakkyawa, an baka duk abin da kake so, amma a lahira ka gungura wuta ne akai. Ayya aikin banka. Walladhina idza anfaqu, kai waɗannan mutanen kirki in sun tashi ma ɗawainiya, lam yusrifu, ba sa albazarci, kyautansu suna yin sa inda ya dace, ba sa ɗaukan miliyan su ba wa maroƙi, ana neman taimakon ginin masallaci su ba da naira 10. lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama kullum daidai ta dawainiyar su suke kyautan su ma suna daidai ta shi ko ce fannin gidan su ce fannin din zai yi yana sayo abin da za a ci baya sayo abincin da yawa yanda za a daibi saura a zubar wannan al-mubazzirci ne domin innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura hatta wajen kashe kudin su suna lissafi to yanzu ku sai mawaka kuke bawa kudaden ku ka bawa mawaki kudinka kuma dan kana shugaba sai ka je ka gina coci wai duk kowa malawa ne yanda na gina masallaci zan gina coci don dukkan su al'umma ta ne duk sun zabe ni in sun zabe ka ba su zabe ka don ka shiga addinin su ba sun zabe ka ne don ka kyautata shugabanci idan ka gina musu coci to ka tafi tare da su ba nuna kana sha'awar addinin su Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta mana su yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sune wadanda ba su shirka sam mutanen kware ba sa shirka ba sa gama Allah da wani sannan yace wala yaznuna ba la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe musulmi sai da haƙƙi ku duba zamanin da muke ciki yanzu siyasar mu ma ta yanzu ta fara canza fuska a ƙasar nan wurare da yawa an fara kisan abokan gaba saboda siyasa wallahi Allah shi kare mu saboda neman duniya ka kashe mutum babu haƙƙi tabbata imani ya fita daga zuciyar mutum kuma musulmi kungiyar su daban-daban wannan yana wancan fati wannan yana wannan fati a ya ga wancan zai zama masa kafar ungulu zai hana shi zama gwamna zai hana shi zama shugaban kasa bari duk yadda zai yi ya ga cewa yayi maganin wannan mutum kaga babu imani la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznuna kuma ba ka zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata dayan ukun nan yalka aqama zai samu laifi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana ranar kiyama za a ninninka masa azaba kuma ya dawwama cikin azaban nan yana mai shiga wulakanci illa man taba sai wanda ya tuba kaga Allah mai karban tuba wanda duk ya tuba Allah yana gafarta masa zunubansa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ka dauki shekara 30 kana sabon Allah to idan ka tuba sai Allah ya ce wa mala'iku ku debo zunubin shekara 30 ku canza su koma lada na shekara 30 tunda ya tuba in dai ka tuba duk zunubin da kai da Allah madaukaki ba zai watsar da su ba ma sai a kirka yawan zunubin sai a ce a canza su koma lada wani aiki sai Allah Allah ka gafarta mana wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wanda ya tuba yayi aikin kware to wannan yayi kyakkyawan tuba ga Allah to bai tsaya haka ba Allah yace wallazina la yashhaduna zura
wallazina la yashhaduna zura wa iza marru bil lagwi marru kirama
wallazina la yashhaduna zura mutanen kwarai sai Allah yace su ne wadanda ba su halartar bukin ƙarya ba sa zuwa ka duba bayanin mujahid babban almajirin Abdullahi dan Abbas karibi ga Rabi'u bin Anas suka ce huwa a ayadul mushrikina mutanen kwarai masu rike da sunnar manzon Allah ba sa halatta bukukuwan arna ka duba tafsirin Ibn Kathir da tafsirin Imam Al-Qurtubi mutanen kwarai ba sa zuwa bukin kafirai wa iza marru bil lagawi ba ma buki ba in sun wuce wani wurin da ake taɗi na banza ko hira na banza marru kirama wucewa suke da girman su da darajar su don mutukar ka tsaya darajar ka sai zubi don haka halarta bukin nasu ma akwai illa akai ka duba musannan Abi Shayba hadisi na 4424 wata mata ta tambaye na Aisha kun sanna na Aisha matar manzon Allah matar Annabi Muhammad ta ce mata inna lana azara min al-majusi muna da wasu masu mana hidima a gida kuma arna ne inji mata matar musulma ce tana tambayar nana Aisha wannan ya uku bayan zamanin manzon Allah muna da wasu masu mana aiki a gida arna ne majusi wa innahu yakunu lahum al-eid sannan suna da bukukuwan su irin na kafirci fa yahduna lana sai aiko mana kyauta shin ma karba qalat aisha nana aisha tace to amma ma zu bi hal zalika al yawm duk abinda aka yanka shi domin wannan ranan fa la ta'kulu ha karbu shi amsar nana aisha in ka fade shi ka zama kai laifi ka hana su mu'amala da abokan su amsar nana aisha amma ma zu bi hal zalika al yawm fa la ta'kulu ha duk dabban da aka yanka don bikin wannan ranan karku ci sai ta ce to walakin kudu min ashjarihim amma kamar bishiya in suka ba ku ƴaƴan itatuwa misali a kawo maka mangoro ai da waya ma su ba ka mangoro ko lemo sai to in dai ɗan ici ne karba ka ci injina na Aisha ta ce amma banda ɗan ici duk abin da ka karba ka yi laifi sannan Abu Barzah al-Aslami yana cikin manyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan da yake akwai wani arni yana zama to su ma suna da buki da suke kira Nairuz kasan Farisa idan lokacin bukin su yayi amma Abu Barzah al-Aslami kyauta shi ba su ba shi sai su ba wa matarsa matar shi shine da ya dawo gida zai ta gaya masa shi da sai ya ce wa matarsa ma kana min fakihatin fakuluhu idan ƴaƴan itatuwa ne aka ba ku ku ci wa ma kana min ghairi zalika farudduhu amma duk wani kyautan da suka muku muddin ba dan ice bane ku mayar musu rudduhu ku mayar musu sun baka abinci sai ka zubar an yi ba ai gwamma ma baka karba ba akan ka karba kuma ka zubar to ka karba ka zubar kaga wannan albazaranci shi Abu Barzah al-Aslami cewa yayi wa ma kana min ghairi zalika farudduhu duk kyautan da ya zama ba dan ice bane ku maida musu abin su kar ku karba amma idan ƴaƴan itatuwa ne babu laifi dan kun karba kun ci wannan kam ya dace da fatawar nana Aisha Allah shi kara mata yarda waɗannan mutane biyu sahabban Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ka duba mazhabar Imam Malik malamai suke cewa man zabaha bi thiqa fi a'yadihim mutumin da ya je yanka dabba aka kira ka malami ne kai ka san suna da wannan sifar sun yarda musulmi ya yanka musu nama abinda yasa suke son musulmi ya yanka saboda suna da abokai musulmai saboda abokan nasu su ci wannan nama a mazhaba ta malikiya man zabaha bi thiqa fi a'yadihim fa ka'annama zabaha fi thiran malaman cewa suke wanda ya yanka ko akuya ne a ranar bukin arna ko kamar ya yanka akuya sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda bayan sayyiduna abubakar ya yi halifanci sayyiduna umar ya yi sayyiduna usman ya yi sai wane sayyiduna ali sai kuma ta matsayinsa jikin manzon Allah ya ce ka duba a sunanul kubra na imam al-bayhaqi mujallad na 9 shafi na 235 aka zo masa da kyauta lokacin yana kufa lokacin bukin farisawa ya yi suna da wata rana da suka ware suna buki sai aka kawo masa sayyiduna ali kyauta suka ce ya amiral mu'minina haza yawmun nairuz wannan rana ce ta bukinmu da muke kiranta nairuz ga kyauta yace nairuz kuna da wata rana na buki nairuz fasma'u kullu yawmin nairuzan ku je kullum ku ringa wannan bukin na Nairuz mu dai a musulunci ba mu da wani buki illa wanda shari'a musulunci ta shari'anta shi bai ma yarda da wani buki ba safanin na addinin musulunci don haka bare ma ya karba ya ci kare hal isma fa kaifa bil amali sunan ma ya kyamace shi bare kuma aike don haka in ka duba kamar littafin da ake kiransa Umdatul Hadir ya kawo fasali guda yace la yajuzu shuhudu a'yadin nasara wal yahudu نص عليه امام احمد امام احمد بن حنبل يا ينسي يجي حرام ني بي كماتا مسلمي يحضرتي بكين كيرنتا ده يهود امام احمد بن حنبل يجي اما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا باس بحضوره باب ليفي idan lokacin bukin su yayi kai dan kasuwa ka siyo kayan da su suke bukata a bukin su matukar kayan nan halal ne ka sayar da shi a kasuwanka wannan babu ne inji Imam Ahmad bin Hanbal amma ka halarci gurin bukin kuma haram mu'amala tsakaninka da wanda ba musulmi ba haramta ba lokacin kirsimati yayi sai ka tafi ka saro kaya saboda ka sayar wannan halal ne babu ko laifi kasuwa ce Allah bai haramta mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba illa halartan bukin nasu shine ba a so domin halartan bukin su sabon Allah ne wanda ya tafi shi ko ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala jami'ul khalal wani littafi ya kawo babi cewa babu karahati khurujil muslimina fi a'yadil mushrikin wannan babi bayani ne akan cewa ba a son musulmi ya fita a ranar bukin arla ya fita ma su hada hanya da su bare hare ta furin bukin su duk wani buki imamu ahmad yana da zafi wajen bambanta sunnar musulmi ta kuma sunna ta wanda ba musulmi ba hatta ta wajen addu'a a sallah wani ya masa tambaya ce imamu ahmad yaya hukuncin mutumin da yake roƙon Allah da harshen farisiya zai je lisalu su'i mugun harshe mugun harshe yanzu shi ba zai iya amfani da harshen sai ya roƙi Allah da larabci ba sai ya yi amfani da wani harshe na daban ya roƙi Allah wannan mugun harshe don haka mazhaba sai Imam Malik da Imam Shafi suka hana ka fassara zikiri da wani harshe in ba larabci ba kai ma Allah zikiri ko kuma cikin sallah kai zikirin da wani harshe har ma cewa suke wanda yayi zikirin Allah da wani harshe ba larabci ba batalat salatu sallarsa ta bace saboda nan ma yana kokari ya shigo da wani yare sabanin yaren Annabi Muhammad cikin ibada don haka ibadar dole in zaka yi ta ka yi ta da harshen larabci in ka kawo wani harshe daban to kana kokarin shigo da al'adan wasu mutane cikin bautan Allah nan kuma zaka shiga cikin fushin Allah ba ku ganin musulunci ya haramta mana in za mu yi kafara mu yi da harshen Hausa tunda yanzu ban iya larabci ba Allahu akbar fa Allah mafi girma in ka fara sallar ka ba ku dole ka yi sallar nan da harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harshen musulunci Imam Shafi shi kan ma saboda sananin kin wato tafarkin waɗanda ba musulmi ba bai lokacin da yana zaune sai aka kira ƴan kasuwa attajir kai ka san da larabci ɗan kasuwa shine attajir kamar yadda yanzu muke kira businessman ko me aikin ka ce business ka bar kalmar larabci ka da Hausa a turanci to a gaban Imam Shafi wani ya ce as-samasira kalma ce ta farisiya ita ce at-tujar yan kasuwa sai ya ce yan bagili kulli ahadin yakadiru ala ta'allum al-arabiyya wajibi ne duk musulmi ya iya koyon larabci an ya ta'allama li'annahu lisanu aiki harshen larabci din nan shine harshen da yafi dacewa bi an yakuna marguban a ce wasu na sha'awan ta ba mu muke sha'awan na wasu ba ji Imam Shafi'i yaushe kuma yan kasuwa za ku dinga kiransu samasira ga kalman da Allah ya faɗa cikin Qur'ani at-tijara ya zo cikin hadisi at-tijara ku kira su at-tijar yan kasuwa kar ku kira su samasira bari yanzu da muka fifita kalma ta Turanci akan kalma ta Larabci ku lura yanda magabata suka kyamaci fifita wani tafarki sabanin tafarkin Annabi Muhammad yace yambaci لكل احد يقدر على تعلم العربيه يا كما تدو wanda zai iya koyon larabci ya tashi ya koya kuma wallahi gaskiya ne ce musulmi yayi karatun primary ya gama ya tafi secondary ya gama ya tafi jami'a ya gama ya zama professor in ka kawo ahalari kai mu ce kawaidi gaban sa bai iya fassara ma bismillah gurin malaman da wannan mutumin yayi sake ne yawan gaske ka san waɗannan rugogi baka san larabci ba Imam Shafi'i ya ce li'annahu lisanu al-awla bi an yakuna marhuban ya kamata a ce harshen Annabi Muhammad shine ake kwadayin asali min gairi an ya haruma ala ahadin an yantuka bi ajamiya Imam Shafi'i ya ce ba haramta ka koyi wani lugga ba ba haram bane ka je ka koyi yaren turanci harshen turanci jamusanci faransanci duk wani harshe ba hana ka koya ba Hausa fillanci da sauransu amma kuma kada a samu baka san larabci ba in aka samu baka san larabci ba to nan gurin fa akwai alamar tambaya a kanka sai da kuma an kara masa yarda lokacin yana mutu ka duba mudawwana mujallad na farko shafi na 63 takarda ya rubuta ya aika ma gwamnoninsa duka, yana shugaban kasan duniya, yace musu na haitu anna qaulatil ahkam na hada dukkan sannan ayi magana da harshe wanda ba larabci ba, sai annahu hibbun, saboda akwai alaman yaudara a ciki. Da zaran kun fara koyon wasu yare kun bar larabci, to akwai alaman yaudara gaba, sai an waye gari kun bar larabcin kun koma rike wannan yara. Doka ya aika kasashen sa, don Allah ku dubi maganar nan ta sai na Umar. Ta tabbata ko bata tabbata ba? Ka faɗa ka ji. A yau ba ka san nan, ba ma ka san nan ba, duniya baki ɗaya. Duk inda ka ga musulmi sha'awa yake yi. Ana ganin ka tare da malami sai a canza maza, ustaz ne yazo? Wato izgili. Haka izgili suke da addinin musulunci, domin an ji labari ciyaman na zuwa wurin tafsiri, ciyaman ya ajiye littafi yana. Don haka ya zama wa ɗaya ustaz. Allah shi kara mana imani. Imamu Malik cikin mudawwala, mudawwala kuma kaga ma an dace. Kasan nan ai an ce malikiya muke bi ko suke bi. Kasan nan malikiya ce mazhaba. Haka ne? Tun zamanin Shehu Usmanu har zuwa yau in ka je kotu malikiya. Haka ne? Shin akwai littafi a malikiya da ya wuce mudawwala? Fatawa ta Imamu Malik matukar ba littafin hadisi ba. Tali littafin muwatta wanda shi malikin ya rubuta da hannunsa. Gashi a mudawwala ma sai na Umar na ha Umar an rafanatil a'ajin wa qala innaha khibbun. Ka dubi yan bokon mu duka. Me ne mazhaba ka zai ce ma malikiya? Haka ne ko? To ga abinda Imamu Malik ya faɗa. Yasa doka ya aika kasashen duniya. Yace daga yau kada in sake ji wani musulmi ya tsaya yana koyon wani harshe ya bar larabci, domin akwai alaman yaudara ciki, gaba za ku bar harshen larabci ku koma wannan harshe. Imam Shafi'i ya ce min gairi an yi haruma ala ahadin, ba haram bane ka koya, amma da annahu lisanul aula bi an yakuna marhuban fi, harshen da ya kamata a ce kana kwaɗayin ka shine harshen larabci, domin shine harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi wannan wasiƙa da Sayyidina Umar ya aika bai aika ta ba, sai da ya zaunar da sahabban manzon Allah ya shawarce su. Sahabban manzon Allah suka ce gaskiya ne, aka sa doka larabci ya zama shine harshen da ake amfani da shi wajen mulki a ƙasa. Shehu Usmanu da wani harshe ya yi mulkin sa? Shehu Usmanu dan Fodiyo larabci. Duk sarakunan mu din nan da duk suke larabci, wallahi malam. Alƙalanmu duka ta fi sun yi larabci, domin babu wani harshe da ake magana da shi arewacin Najeriya banda harshen larabci. To saboda tsananin kyamatar mutum ya fifita tarbiyyar wasu al'umma ya bar tarbiyyar musulunci, shi yasa suke tsananta hukunci akan ire-iren wannan. Ka duba har yanzu a Tarikhul Kubra, a Tarikhul Kabir na Imam Al-Bukhari mujallal na 6 shafi na 157, Abu Musa Al-Ash'ari yana gwamna, yana ɗaya daga cikin gwamnonin Sayyidina Umar, ya ɗauki takarda ya rubuta ya aika masa ya ce amma ba'du bayan haka na rubuto maka wannan wasiƙa ne akan ka sanar da talakawa musulmai gaba ɗaya tafakkahu fi sunna, kowa ya tashi koyan sunnar annabi Muhammad. Na sa doka duk musulmi ya tafi makaranta ya karanci sunnar manzon Allah. Wa tafakkahu fil arabiyya, na saka doka yace wa arabul qur'an alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladhdallin min tuhibuku, ba musan musulunci ba nan babu gyara. Sai shi ne bugana ta da yawa, wallahi shi kai karshen watan nan mutai rage ko to haka yasa malaman fiqh, malaman fiqh suka karahanta mutun yayin sallah da riga wanda jikinsa akwai hoto, suka ce annahu yashbahu hamilul sanami, in ka ɗauki riga ga hoto kana sallah kai ana kai kana kaman gutki ne jikinsa koya, suka ce to haram ba kyau. Ya ce duk malamin fiqh kaya mun malami ɗaya da yake daidai ne kai sallah da riga mai hoto, suka ce a dalili saboda ana gudun kada ya kai gafa kuma anya kaman gunki gunki ne a jikinka koya. To duk dai abin da ake dan shakka ya kamata a bar shi ko da amma ya ribu kai da Allah ya karkace to kar ayi kawai sun hana wanda a mazhaba ta Hanafiya wallahi kaje kai bici ka duba Istidaa'us Siratul Mustaqim mujallal na farko shafi na 366 mazhabar Hanafiya a mazhabar su dun musulmi da yasa kayan da yayi kama da na arna da musulmin da ya tafi wajen bukin arna su a wurin sa wannan mutumin kafiri ba a magana ta kawai wani irin kaya ake nufi shine kayan da suka rike a matsayin al'adar su sun dauki kayan nan kuma ta fannin ibadar su wanda duk ya saka irin wannan kayan su a gurin su ya kafurta mazhabar Hanafiya sun tsananta sun wuce iyaka ba wai wannan nufin yayi daidai ba amma su a kanin su sun yi domin annabi ya ce man tashaffa'a bi qaumin fa huwa minhum sai suka ce to a sake magana kawai a kwatta a sake duk mutumin da ya koyi da dabi'ar wasu mutane ko ya dauki suturan wasu mutane ya fifita akan sutura irin na musulunci matukar wannan sutura ya shafi al'adunsu domin Imamu Ahmad bin Hanbali yana a zamaninsa yakan dauki siffar kayan da waɗanda ba musulmai ba suka fi amfani da shi sai ya karhanta idan a wannan zamani ga irin suturan da suke so sai ce to wannan sutura kar ku yi domin kuwa kafirai alama ce duk wanda ka ganshi da irin wannan sutura da ka ganshi ya ce ai wane John ne to kai kar ka sa zamaninsa sai Imamu Ahmad bin Hanbal don haka ana duba irin sutura wani irin sutura mutum ya sa suturan nan sai alamar waɗanda suke sa ita wannan sutura suna sa ta ne domin ibada ko ta zama al'ada su ta zama ɗabi'a su to in kayi koyi da su nan ma kuma kayi ne abinda yake mafi dacewa kar kai Imamu Malik wata magana sai yake cewa wa badani annaba ba ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dalla na farko shafi na 154 yace labari ya iso min an ce sahabban annabi Muhammad kanu yakrahuna an yatruka ar-rajulu al-amal yawm al-jum'a ba sa so mutum ya ki zuwa aiki ranar juma'a sahabban annabi Muhammad ba su so ranar juma'a ka ki zuwa aiki kama tarakatul yahud wa nasara fi sabt wa al-yahud da kirista sune ba sa zuwa aiki asabar da lahadi to kai kar kai ka zo cikin mu da wada me yasa aka ce kai ranar juma'a ka fito kai aiki don ka saba ma tafarkin su shi a mazhabar Malik yace wa qiyamul mar'ati li zawjiha kai hatta mutum in ya shigo gida mace ta mike ta kare shi hatta ya jilita sai ya zauna ta koma ta zauna yace min fi'il jabira wannan ai ba bai samu asali tarihin musulunci ba wannan ya danganci aiki irin na kangararrun sarakuna bai kamata matar musulmi ma ta yi ba yace to ai babu laifi in ya shigo sai ta karbi kayan hannunsa amma kuma ba za ka zauna ba sai ya zauna wannan ba dabi'ar musulunci ba ne wanda ya yi koyi da su ya ce wa rubba ma ya kunu nasu fara'a kamu to ga wasu mutane suna zazzaune ana jiran babba ya zo yana kullowa duk sai ami ba zai sa haza min fi'il islam ce wannan ba aikin musulunci ba ne wa huwa fi ma yunha anhu min at-tashabbuh bi ahli al-kitab ya ce wannan ya shafi irin abin da aka hana koyi da ahli al-kitabi dabi'ar gwamna in ya taho nan gure in muna zaune duk sai mu miƙe haka ne ko shugaban kasa haka duk wani babban mutum in ya zo guri kana zaune sai ka zagura sai ka ji wuce wannan ba tarbiyyar musulunci bane don haka bai kamata ma musulmi yayi ba malaman sunna ka duba yadda suka tsananta Imamu Ahmad yace ko da takalmi ne idan a wannan zamanin fasikai suka shahara su irin wannan takalmi suke sawa kai kar ka sa domin in ka sa ka dauki sifa irin nasu duba ko wasu takalma yanzu da ake kiran su senior shoes ko ma kama ka kai ka dauka mutum kwa balla ka zai zaka ga matasan mu na sawa senior shoes ni wallahi in naga mutum sai irin ga mamaki ya ake yake daga kafan saboda nauyi ko ashe bai da nauyi daga ina suka ga wannan takalmi suna kallon channel o sun ga wasu fasikai suna rawa takalmin ma kama ka yace to irin wannan takalmin zan sa ya ga wani kafiri a Amurka ya sa dan kunne sai ya dauko dan kunne ya makala ya ga yayi wani aiki yayi kuskure ma ya bar tsakiya da gashi gefen an ciccire shi ma sai je da waye ke koyi Imamu Ahmad bin Hanbali yace duk tarbiyya inda ta zama ba ta musulunci bane in kai koyi da ita to nan ma fa akwai ayar tambaya a kanka anya imanin ka yana da karfi ga wanda imanin sa ke da karfi kullun kokari yake bi siratal mustaqim siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wata rana Imam Ahmad bin Hanbal yana zaune, ai Hajjaj bin Hassan suka shigo ma Anas bin Malik, Allah shi kara masa yarda, sahabin Annabi Muhammad. Ka duba littafin Abu Dawud hadisi na 4197. Shi Hajjaj bin Hassan din nan kansa yana da gashin kai, sai aka yi masa wani ado, sai aka yi shi kaman kaho biyu gefen nan, an tara gashi can, an tara gashi. Sun shigo gun Anas bin Malik, fama sahara asahu wa baraka alayhi. Anas bin Malik sai ya shafa kan yaron, ya ce Allah maka albarka. To kala sai ya ce ahli ko hazaini, wannan kuma wani irin ado ne, wannan wani irin gashi ne, ku je ku aske wannan. Bada ku aske wannan auqasuhuma fa inna hadha zayr yahudi, domin adan yahudawa ne. Sahabin Annabi Muhammad, ku je ku yi aske wannan don adan yahudawa ne. Yahudawa su suke wurin sannan sun bai za ku yi ki sahabin manzon Allah. To yanzu kai ka yi wani aski ka abin nan, to kuma askan zai kai ka ce ka gani a Channel O. Channel O me ya gama sunan manzon Allah da wani Channel O? Kuma wasu fasikai waɗanda babu ma kiristan kirki ba, fasikai ne, mawaka, mashaya, ƴan daudu, duk in ka faɗa baka yi laifi ba, dan ba abin da ba za su yi ba. Irinsu ne kake sha'awar rayuwarsu, riga ka ga ta zai kace to irin rigar nan za mu sa yau, wando ga irin tasu ka ɗauko ni makekin wando ka ɗaura, takalmi ga irin nasu ka zo ka kwaɓa, ka ɗauko ɗan kunna ka sa, sannan ka saka abin waya ka rataya. Kuma baki ɗaya da an ganka an ga mutumin da ya saba tafarkin manzon Allah. Ka duba Ibtida'us Siratul Mustaqim, Ibn Taymiyyah mujallad na farko shafi na 386 ya ce ta'lidun na'ifi illatin yujibu an takuna illa makruha maslubun adamuha. Yace ku duba yanda Anas ya hala wannan mutumin, yace aje a aske masa kai, wannan yaro aje a aske masa kai, kuma ya faɗi dalilin da yasa yake a aske masa kai. Yace fa ulima anna zayyal yahud hatta fi shar mimma yutlabu adam, wannan yana nuna mana kenan ado in na ba yahudi ne, hatta ta wajen gashin kai ana bukatar musulmi kare koyi da shi, wahul maqsud, abin da ake so kenan a shari'a, duk abin da ya shafi yahudu to kai yi kokari ka kaurace masa, saboda kokarin ka suranta rayuwarka da tafarkin mutanen kirki, tafarkin Annabi Muhammad da sahabban manzon Allah, da an ganka an ga mutumin kirki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya tambaye shi, waye waliyi? Yace man idza ru'iya zukira Allah ta'ala. Hadisi ingantacce, waye waliyi ya rasulullah? Yace waliyi shine wanda da ka ganshi sai ya tuna maka Allah, da ka ganshi sai ka tuna Allah kawai, wannan shine waliyi. To kai da ka fuso sai a ga ana tuna wanda aka gani a Channel O. Imam Ahmad bin Hanbal kariha libasun kana shi'aru zalama fi waqtihi min as-sawad, zamanin Imam Ahmad sai ya zama fasikai suna sa bakin kaya. Imam Ahmad yace to kun ga wannan zamani baki fa ya zama adan kafirai, ba mu ce haram bane, amma tunda su sun dau baki wallahi mu kaurace wa baki, halal ne amma tunda su sun dauka to mu kaurace. Saboda me? Don mu saba tafarkin rayuwarmu da nasu. Imam Ahmad kariha a kowa wa gairuhu, ba ma shi kadai ba, malaman sunna takmibul aini fi salati, ka san abin da yasa suka ce in kana sallah kar ka rufe ido ka bude shi. To kala Imam Ahmad yace huwa min fi'lil yahudi wan nasara, ba ka gani kirista ne zai addu'a sai rufe ido? Al mughni wa sharh al kabir mujallal na farko shafi na 662. To kai kar ka rufe ido in za ka roki Allah, in za ka yi sallah za ka yi karatu kar ka rufe ido, domin rufe idon koyi ne da addinin wasu mutane, amma kuma bai bata maka sallah. Ka duba littafi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Zadul Ma'ad, babu laifi don ka rufe ido a sallah bai bata sallah, amma da za ka bude idon ka da shi aka fi so, domin rufe ido koyi ne da tafarkin wasu waɗanda ba musulmai ba. Imam Ahmad wani mutum ya taho ya aske gefen kansa, yace ka wannan kamar majusu, wannan kamar majusu suke wannan. Ya ga wani da zanko yace a zanko, ai wannan kuma ai arnan gabas can su suke zanko, ya za a yi kasa zanko. Kun ga ashe duk ado da ya siffanci wata al'umma wadda ba musulmai ba, ba a san musulmi ya yi koyi da ita. Wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda ya dauki siffar wasu mutane to wannan mutumi yana tare da su. Abdullahi bin Mas'ud, Allah shi kara masa yarda, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga mu yace zamanin sa, ka duba Kashful Asrar hadisi na 416, ya taho masallaci ne sai ya ga masa wannan goshin, goshin nan da masallaci, ya karfi sallah cikin goshin, na kama da coci babban coci ne ake goshi wa masallaci. Malamai suka ce to abinda ake nufi shine idan har liman zai tsaya a cikin wannan asfaku da ake kira hujja, goshin liman masallacin ran yana yin goshi ko inda liman zai tsaya ya sallah, to malamai suka ce in ya shige gaba ɗaya jikinsa ciki to ya saba masa. Domin ya ɗauki sifan ahlul kitabi su ne suke da wani guri na limamin su shi kada ya fi shiga ya tsaya ciki, sai dai ya tsaya ta waje amma rabin jikinsa na sujjada a ciki yadda ake masallacin nan. Hatta ta wajen siffar ginin masallacin ku duba ku gani, saboda tsananta saba ta farki irin na ahlul kitabi, ka duba al-mughni wa sharhul kabir mujallal nabi shafi na 47 aka ce ash-shartu yakunu fihi kullu jismil imam, ya zama dukkan liman ya shiga ciki to shine ake tsoron yayi kuskure, amma idan jikinka na waje sauran jikinka na cikin wannan babu laifi, ana yin sa ne domin abin da ya faru bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai, don zamanin manzon Allah babu wani goshin masallaci, zamanin Abubakar, Umar, Usman duk babu, daga baya aka samu goshin masallaci domin an kashe sayyidina Umar a masallaci. Akwai sahabbai da dama da aka yi musu ta'adi kamar Muawiya a cikin masallaci ya taho sallar asubahi wa dai taho ya fada mata makami, Allah shi sa bai mutu ba, ce to daga yanzu ya kamata mu sa tsaro, ya kamata a yi tsaro a dan matsa da matsayin liman gaba da na mamu, shi yasa aka yi goshin masallaci. To malamai suka ce kowannan an yi shi ne domin maslaha, har ma babu zahida za a sa ƴan doka tsakani, ba su ganin Saudiya liman na sallah ga sojoji kewaye, saboda akwai wani mungu shi yana kiran liman ne sai ya fara sallah ya buge shi, ga yasa to ga sojoji suna tsaye suna gadin sa, wannan babu laifi, shi yasa aka yi goshin masallaci nan ma babu laifi. Amma shi a gurin Abdullahi dan Mas'ud, har in mutum ya shige gaba ɗaya cikin goshin masallacin to yana tsoron fa kada ma yayi koyi da ahlul kitabi. Ina son ku suranta yadda malaman sunna magabatan mu suka tsananta mutum ya dauki tafarki irin nasu, wanda kamar misali Muawiya a zamanin sa yayi umurni duk kabari a rika baje shi, kar a bar kabarin nan ya tsugu, yace dalili rafa'at al-yahud wa an-nasara, yahudawa da kirista su suke sa kabarin su ya tudu, to ku musulmi kada ku yi haka, me yasa fala tashtabihu bihim, kar ku yi kamanni, kar ku yi kamanni da su ta wannan tafarki. Ga zamanin yanzu in ka duba, duk da yake ba haram bane, malamai sun nuna mana asalin sunna shine idan an binne mutum to kasan da aka fitar a mayar, abinda ba a so shine a debo wata kasa daga wani guri a kara a kai, wannan shine ba a so, amma shi zamanin sa daidai da kasan ake domin kirista da yahudu su yin saka barin su tudu, to ka suranta da mutumin da yanzu kuma yake saka sign board yayi rubutu da larabci kabarin wale dan wale cikan wale ya mutu ran kaza ga watan kaza ya sa a jikin kabari, da wa yake koyi da yahudu wannan sara manzon Allah yayi, sahabban manzon Allah sun yi, ba shi da kyau da mutumin da zai gine kabarin yayi siminti, wanda kai mutum in ka mutu to shikenan naka ya gari, wannan kabarin bayan shekara 15 babu laifi ma a mai da shi ya zama gari, mutukar an tabbata kasusuwa sun bace shikenan za a yi amfani da gurin, to kun zo kun gina siminti nan da shekara 1000 kenan wurin ya zauna dai a matsayin sa na kabari, wanda duk inda muke din nan mu san ina ne kabari ba, babu mamaki inda muke zaunan nan an taba binne mutum da, to a ka'ida ta musulunci in an binne mutum ba a gina masa siminti, ba a kawo wani signboard a kafa, in ka kafa signboard za a tambaye ka daga ina ka samu, amsa kuma za ta yi maka wuya, ina ga lokaci yayi ko a subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, ayyuhan nabiy karatu ne da yawa kuma ina ga ko zamu dawo watan nan bamu gama shi, zamu da kai ta haka, Allah shi sa albarka cikin abin da kuke, ina gani yau ma tambayoyin ta yi hakuri, addu'ar ma za ta yi ko da kai addu'a da yau, ina da balaka ta wuce kafin nan tsawon da cewa sunna muna rusawa, to daga hakuri sai maza sun wuce na da akwai kuma wani wanda ya musulunta ana so a gabatar da shi, sai mu saurara ka na bakin haka, gaskiya muna ma chairman Baba Ami maraba da halatta wannan tafsiri, muna masa addu'an Allah madaukakin shi kara masa imani kamar yadda ya saba taimaka ma wannan addini tun lokacin yana mulki, abu ne wanda mafi yawan ku sun sani. Tafsiran nan da dama wallahi yana taimakawa, ba wannan gurin tafsirin ba, guraren tafsiri da dama yana taimakawa wajen gudanar da ita da gudanarwarsu. Kuma har ma ya yi kokari ya zo ya zauna a yi karatu tare da shi. Muna fatan Allah ya taimaka masa, ya rike masa imani, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita mana irinsu.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha 6 Low Shopping Complex, Daura da Randa ba wannan wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bautista, Najeriya, ita shirya muku wannan MP3. Kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. Ga namban wayarmu ga masu bukata, neman mu akan namban waya cikin Hausa 0806030275. Ga shi a cikin Hausa da Turanci 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.